من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zamu majalisi na shida a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani na tara majalisi na tara ya lai zamu kowa baya ka majalisi na tara insha Allah a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari na mu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya yau tare ga watan Ramadan hijira ta 1444 wanda ta daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya zamu tashi aya ta 46 a cikin wannan sura muna roƙon Allah ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allah kuma ya fahimtar da mu ayoyi a cikin sa kafin nan zamu amsa tambayoyi kamar yanda aka saba wannan ya turo tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara mu malan lafiya da tsawon rai mai albarka amin malan game da maganar da aka yi jiya kafin a tayar da sallah akan hadi sahu na mata malan mutane suna tsare waje su saka sallaya da kujera kuma idan basu zo ba aka tayar da sallah aka cike sahun idan suka zo sai su nemi su yi rigima malan me hukuncin wannan wanda ya sanya tsare waje a cikin masallaci ba shi da asasi mutum ya zo ya tsare waje saboda waje a cikin masallaci kamar wajen mina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mina munakhul liman sabaq mina wajen da mutum zai aje zai sunkuyar da raƙumin sa ne ga wanda yake shine ya riga zuwa sai dai idan mutum yana a wajen ya tashi ya fita babu laifi ya sanya alama domin za ta nuna shine a haƙƙo da shi shine yake da haƙƙi akan wannan in fita ce wanda yake zai je ya fita nan kusa ya je ya dawo sabanin wanda zai zo yayi sallar asuba a waje ya aje shimfidar sa ba zai dawo ba sai azhar yace ya gaji wannan wajen wannan fita a bisa al'ada zuwan sa da azhar sabon shiga ne ba dawowa bane amma kamar mutum yana zauna a waje ya tashi yaje zai yi alwala ya dawo to babu laifi yana da wannan haƙƙin kamar yanda malamai da suka yi bayani a cikin ahkamul masajid kamar azzarkaci a cikin littafin sa na ahkamul masajid ithafu sajid bi ahkamil masajid ya bayyana wannan sannan shi waje da kake da shi a cikin masallaci wato ka mallake shi mallaka in ka riga ka mallake shi baka mallaki wajen ba ka mallaki amfana da shi ne saboda haka baka da ikon alal misali kace zaka sayar da shi kace zaka zo ka kama waje in wani ya zo ya baka wani abu ka tashi ka bashi wannan wajen in ka sayar da shi kai cinikin sa ka ci haram dan baka mallake shi ba intifa'i ka mallaka da shi kawai to shi ma kuma wannan haƙƙi na intifa idan aka tayar da sallah baka zo ba wannan haƙƙin ya saraya daga gare ka ya fadi ba za ka zo ka ce ai dole a tsare maka wajen ka ba ko da kuwa baka nan domin haƙƙin daidaita domin shi kansa a masallacin an yi shi don tsayar da sallah kuma cika sahu yana daga cikin tsayar da sallah saboda haka idan tsare wajen zai bayu ya zuwa ga rashin cika sahu to ya zamanto zai bayu ya zuwa ga rashin tsayar da sallah dan haka wannan haƙƙin sai ya fadi saboda haka wanda ya tsare waje in lokacin sallah ya zo sai a shige sai a shiga ai sallah kuma ba shi da ikon ya zo wato ya ce zai yi rigima aslan ma rigima ba ta taso ba a masallaci wanda zai yi rigima a masallaci bai ba mu masallaci haƙƙin sa ba kuma bai cancanta ma har ya zamanto cewa yana zama ya kiyaye waje a cikin masallaci din ba indai har wannan zai sa indai har mai rigima ne a cikin masallaci saboda masallaci ba a gina shi domin wannan ba idan dai har bai ga alfarman masallaci da halartar mala'iku da suke wajen ba har ya zo yana rigima da dan uwansa musulmi sanadiyar da zai kawo ma musulmi haramta musu wato saukar rahama tunda rigima tsakanin musulmi tana hana tana haramta saukar rahama to wannan ya zama tocewar wato mai mummunan raboni ga musulmi dan haka bai cancanci a ce har ma yana da haƙƙin da zai ce wannan waje nasa bane to amma ya kamata a fahimci wannan cewa idan larura ta sa kana da waje ka fita kaje kafin ka dawo lokacin sallah yayi to kada ka dauka kana da haƙƙi akan cewar ba za a cika wannan sahu ba za a cika wannan wajen badan a daidaita sahu dole ne a cika shi dan a tsayar da sahu wallahu ta'ala alam sannan na'am permanent ai babu zancen permanent a masallaci permanent babu zancen permanent a
masallaci ba wanda yake rubu permanent
babu zancen permanent
ka zo da wurin ma ka kama guri kai tafi
sannan malam me hukuncin haɗe ƙafafuwa na mata mata suna haɗe ƙafafuwa ko kafaɗa kawai suke haɗawa Allah ya saka da alkhairi da annabi Firdaus eh haɗe ƙafafuwa da kafaɗa wato hukuncin cika sahu da rashin barin kafa wannan hukunci ne da maza da mata duk daidai suke aka maza da mata duk daidai suke aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u furujatin lishaytan kada ku bar kafa ga shaydan barin kafa a tsakankanin mutum biyu a cikin sahu shi yake sa shaydan yana shiga yana yawan waswasi a cikin zukatan mutane dan haka wannan kamar yanda maza za su haɗe kafafunsu su haɗe kafadunsu a barkar su bar kafa a tsakankanin kowane mutum biyu haka mata su ma za su yi a wajen sahu ba a ce dan su mata bane sai su sahu yanda suke so wannan suna bangaren dama waɗannan suna tsakiya waɗannan suna bangaren hagu suke haɗewa haɗewar nan wajibi ne daga cikin cika sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa yana cewa atimmu saffal awwal fal awwal ku cika sahu na farko sannan wanda yake bin sa kuma yana cewa man wasala saffan wasalahu Allah wanda ya sayar da sahu wanda ya sadar da sahu to shi ma Allah ya sadar da shi da muradin sa to da haka kun ga wannan magana ce am mai gamewa da ta hade maza da mata to da haka babu abin da ya fitar da mata daga cikin wannan umarni su ma za su yi kamar yanda maza aka ce su yi abinda kawai ba za a ce za a yi ma mata ba shine wato aje ana shashafa kafadunsu dan a tabbatar sun yi sahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ana yana shashafa kafadun mutane dan ya tabbatar ba wanda yayyo gaba ko yayyo baya a wajen sahu dan a tabbatar an daidaita amma shi ma idan da za a sa wata mace ta yi wannan kamar yanda zamanin sayyidina Uthman ya sanya wanda yake yi a cikin sahun maza ba zai zama to ya saba da asali na shari'a ba dan a tabbatar da kan cewa an miƙar da sahu an cika shi an daidaita shi na'am wannan karkacewar da ake a cikin sahu kuskure ne wannan karkacewar da ake a cikin sahu kuskure ne saboda an isa wato an matsi har ya sa wato kafada da kafada ba za su yi level ba sai mutum ya karkace wanda wannan karkacewar zai sa ya kauce daga fuskantar kibla saboda haka idan an yi irin wannan mai fiqhu daga cikin ƴan sahu sai ya koma baya ya kyale mutane su daidaita yanda ya kamata amma mutum ya matsa to wannan ya nuna rashin fiqhunsa na'am na'am mata an za su yi jam'i sai dai su jeru mata idan za su yi jam'i mace ba ta wucewa gaba sai dai su zamanto tana tsakiyar su a cikin sahu haka za su yi wai wata ta tambaya me ye dalili a dalili haka aka ruwaito sahabbai suna yi Ummu Salama haka ta yi limanci tana tsakiya mata suna tare da ita ba ta wuce gaba ba saboda haka wannan ya nuna yanda magabata suka yi ba a samu kuma wanda ya saba mata ba a cikin sahabbai ballantana a ce ijtihadi ne saboda haka wannan ya nuna kan cewa ijma'un sukuti kamar ijma'i ne na sahabbai da aka wato akwai ijma'i wanda ba faɗarsa ake ba ijma'i ne wanda ikirarinsa ake yi tunda ba a samu wanda ya mata inkari ko ya saba mata ba sai ya zamanto tamkar ijma'in sahabbai ne cewa haka mata suke salla limami yasu a tsakiya take zama ba wucewa gaba take yi ba to tambaya ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara wa malan lafiya da imani da alaramma amin malan ga tambaya ta mu ne muka yi bulaguro muna yin kasaro amma wa'ansu daga cikin mu ba su yi to wanda ya ja mana sallah sai ya cika sallah to daga cikin mu akwai wa'anda suka tarda raka'o'i biyu na karshe kuma sun zo da niyan kasaro sai suka sallame tare da liman malan shin sallarsu ta yi mun gode Allah ya saka da alkhairi a wannan idan dai har sun san cewa limamin raka'a hudu yayi ya cika a su kuma suka yi sallah raka'a biyu kawai na karshe da suka samu suka sallame sai sun sake wannan sallar su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a daya ta sallah ya riski sallah saboda haka da suka riski raka'a daya ta sallah bal har biyu ma suka riska tare da liman sun riski hukuncin sallar liman hukuncin sallar liman ita ce sallah ta gida ta raka'a hudu da yayi duk da matafiyi ne amma shi yana ganin wannan sallar tafiyar ta fada a kansa saboda haka indai suka sace musulmanci wajibi ne su bi shi su cika sallah haka yake duk matafiyi da ya sallah a bayan mai zaman gida mai cika sallah dole ne ya cika sallah indai ya samu raka'a ɗaya tare da shi inda kawai ba zai cika sallah ba idan bai samu raka'a tare da shi ba idan ya zo ya tarar da shi ya dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe kun ga bai samu raka'a ba to a nan wajen ba wajibi ne ya samu hukuncin sallarsa ba bisa mafhumin abinda ake fahimta daga wannan hadisin domin ya nuna kan cewa wanda bai samu raka'a tare da liman ba to bai samu hukuncin wannan sallar ba to tunda ku bai samu hukuncin wannan sallar ba ta zaman gida saboda haka sai ya koma zai iya yin tasa ta asali wanda yake ita ce ta sallar tafiya in liman yayi sallama sai ya tashi ya raka'a biyu tunda bai samu hukuncin sallah tare da liman bai samu hukuncin sallar liman ba dan haka waɗannan wanda suka yi wannan inda fatawa suka yi tunda akwai kauli a madhabar Shafi'i da yake cewa za su iya yin haka idan da fatawa suka yi to shikenan sai su a sallar su tayi amma in kintata suka yi in bisa zato ne ba fatawa suka yi ba duk da akwai kauli a madhabar Shafi'i su sake sallah dan sun yi aiki sun yi bisa jahilci kuma ba bisa ilimi ba shi kansa wannan kaulin a madhabar Shafi'i kauli ne mai rauni tunda ya ci karo da abinda ake fahimta daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan wanda wannan abu ya same su sai su je su sake wannan sallar a matsayin za su iya sake ta sai za su iya sake ta akan farillar ita ce sallar zaman gida sallar tafiya za su iya sake ta akan sallar tafiya tunda yanzu za su zo su sallah ne su kadai amma wannan wanda suka sallame tare da liman ta zamanto musu a matsayin nafila tunda ba su samu sallar farillar ba kamar yadda aka ce a yi ta wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين
نعم الله جل وعلا يقول ومن آياته أن يرسل الرياح yana daga cikin ayoyi yana daga ayoyin Allah an yursil riyah aikowar iska da yake yi mubashirat wannan iskar wato iska mai sanya albushir wato mai faranta rai ga cewa ga ruwa nan zai sauka waliyudhiqakum min rahmati kuma domin ya dandana muku daga rahamarsa wato shine ya saukar muku da ruwa kuma ya saukar muku da amfanin gona mai yawa ku girbe ولتجري الفلك بأمره كما دومن واتو جراجن روا su gudana su tafi a cikin ruwa bi amrihi da al'amarin Allah wato da nufin Allah wali tartabu min fadli kuma domin ku nema daga falalar Allah ta hanyar neman arziki da yin su da kuma yin tijara wala allakum tashkurun kuma domin wato ku gode ma Allah domin kaunar cewa za ku gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi sai ku kadaita shi da bauta ku ba ku butulce masa ba ku kar ku butulce masa kada ku shirka da shi al ayat jami'i ne na aya abinda ake nufi da aya shine abu wani abu mai ban mamaki wanda yake sa mutun ya juya ya kallo wato ya nazari ya la'akari da shi akan ce fulanun ayatun fil ilmi wani aya ne a ilimi wato ai ma'ana yana ban mamaki saboda haka ita aya abace wanda duk da yake asalin ma'anarta shine ad-dalala abinda yake nuni ya zuwa ga wato abinda yake nuni ya zuwa ga abin ai izina da shi to abinda sai yake nuni ya zuwa ga abin ai izina da shi din abinda ke cikin sa na ban mamaki ba abu ne wanda yake na al'ada ba saboda haka duk inda aka ce aya abu ne wanda ya cancanta a tsaya a zurfin tunani akan sa to a cikin alqur'ani aya tana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko al-ayatul kauniya ayoyi a cikin halittar Allah a cikin sarari na samaniya da ban kasa da kuma tasarrufin rayuwa waɗannan sune ake ce musu al-ayatul kauniya ayoyi na halitta akwai al-ayat da ma'ana al-mu'jizat mu'jizozi waɗanda aka ba mu annabawa kamar sandan annabi Musa kamar rayar da matattu da annabi Isa yake yi kamar tasbihin tsakonkwani da suke yi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya waitar abinci da kuma duwatsun suke masa sallama in yana tafiya a cikin Makka da darewar wata wanda ya nuna ma Quraysh waɗannan duk mu'jizozi ne da kuma shi kansa alqur'ani yanda aka zubin alqur'ani da yanda Allah ta'ala ya bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce bi ma'ana aya ce abu ne mai ban mamaki da yake wato yake da haƙƙin a yi tsokaci a lura a yi la'akari da shi domin a gane abin da ke cikinsa na hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya aya ta uku ma'anar aya ta uku su ne ayoyi na hukuncen da suka zo a cikin alƙur'ani wato ayoyi bi ma'ana hukuncen shari'a duk waɗannan kowanne daga cikinsu aya ne bi ma'ana a cikinsa akwai dalala akwai nuni ga wato a kadaituwar Allah da kuma gaskiyar annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki anan ya bayyana ayatul kauniya guda biyar ayoyi na halitta guda biyar ya ambace su cewa suna daga cikin ayoyinsa domin suna nuni akan ikon Allah suna nuni akan kadaituwar Allah kuma suna nuni akan ƙaryar shuraka'u cewa waɗanda suke da ƙaryar mushrikai cewa waɗanda suke bauta waɗanda suka sa su a baban tarayya ga Allah ba su cancanci shirka da Allah ba domin ba su da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce suna daga cikin ayoyinsa abu na farko aiko da iska iskar nan kuma sai Allah ya ambace ta da sigar jan'i iskoki to amma aka ce iskoki ka san Bahaushe sai ɗauka aljanu ake jiki to iska ɗin ta zo amma da sigar jan'i to kuma gizagizai ai hadiri ne gizagizai jam'in girgije ne yau dai na gyara maka Hausa gizagizai jam'in girgije ne amma iska sai dai zaka ce mata isakai wanda kuma wannan ba Hausa bace amma dai Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa shi yana fassara a cikin fassarar sa yana cewa iskoki haka yake fassarawa a fassarar sa amma su alƙali Malam Nasiru Mustafa Allah ya ji kaifa shi a cikin fassarar sa yana fassara ta ne da iska to amma maqsudi shine cewa iska iri ce iska suna da yawa akwai iska wadda take bata motsi in yasha yuskinir riha in Allah ya so sai ya dakatar da iska ya tsayar da ita ba za ta tafiya ba fa yablalla rawaki da ala zahri sai kaga jiragen ruwa sun tsaya cak akan bayan teku sun ki motsi saboda iskar da za ta kasa ta tsaya ko kai ne in iska ta tsaya sai ka dauki mahuci ko fanka kana haka domin iskar ta taso ka shaki oxygen to amma to akwai iskar amma ta dakata ta ki motsi amma tana nan kuma kamar yanda muka ambata ita iska tana daga cikin larurar rayuwa wanda Allah bai ba mu wani ikon mallakarta ba domin idan da akwai wani wanda zai mallaki iska in yayi fushi da kai ya hana ka kafin ka bashi hakuri kace Allah ya baka hakuri ka dawo min da iska ka riga ka mutu saboda haka cikin rahamar Allah sai sanya iska da ba za ka iya hakura ba za ka iya jurewa babu ita ba sai sanya babu wanda yake da iko da ita amma ruwa za a samu wanda yake da iko da shi za a samu wanda zai iya hana ka to amma in ya hana ka za ka iya samun sa ta wani waje shi yasa sai Allah ya sa za ka iya rayuwa lokaci mai tsawo baka buƙaci ruwa ba in har larura ta sanya ka kwana 10 kamar yanda su suke nunawa waɗansu ma suka ce har zai kai har wata 1 abinci kuwa wanda za a iya hana ka sai Allah ya sa hakurinka da shi dan takaitacce ne kwana 3 galibin mutane za su iya zama babu abinci domin wannan idan wani ya hana ka to akwai hanyar da afwan shi abinci shine zaka yi kwana 10 dan watakila kafin ka samu wanda zai baka sai ka sha wahala amma ruwa kwana 3 in kai baka sha ruwa ba to zaka galabaita to shi yasa in wani ya hana ka Allah sai ya sanya akwai damar kanta zaka iya samu a wani waje kuma shi yasa shari'a ta zo da haramcin a hana rarar ruwa naha an fadlil ma rarar ruwa wanda kake da shi baka buƙatar sa kace zaka rike shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to almuhim kun ga daga iska akwai wanda take bata motsi akwai wanda take zuwa da sanyi akwai wanda take zuwa da zafi akwai wanda take zuwa da guguwa akwai wanda take zuwa da guguwa wanda ake ce mata asifa ja'at harihun asifun waja'ahum almawj min kulli makan sai wato iska wanda take mai tsanani sai ta zo musu kuma shine wanda zaka ga wata daga ciki ma tana tashi kamar guguwa wanda in ta shigo in ta taba in ta biyo ta kan abubuwa za ta sama da su ta halaka su hatta motoci sai kaga idan guguwa ta taso tayi sama da su ta buga su a kasa irin wannan iska ce zaka ga tana dubbige bushiya to saboda haka ash-shahid iska iri iri ce shi yasa nan Allah ya jan'in su to kuma sunna ta gabata kan cewar in dai kaga Allah ya ambaci iska da sigar mufradi iska daya to ta azaba ce in dai da ti fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisat muka turo musu da iska mai tsananin sauti to ta halaka ce amma in dai ta rahama ce to Allah yana ambatanta da sigar jami wallahu alladhi yursilu riyaha mubashir wallahu alladhi wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati حتى اذا اقل السحاب انثقالا وكما هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا تو كاغا دي زاكا غا انا تونا زوا دا سيغر جنئي كمر انا تو ايوين دا الله يا امبتا غودا بيار نا فرقو دين واتو ايكو دا اسكا با وند يكي دا ايكون اي با وند يكي دا ايكون ايكو دا اسكا ان با الله با وند يكي دا ايكون ايكو دا اسكا سي الله shine kadai yake aiko da ita tayaya Allah yake aiko da iskan nan ba wanda yake da control akan tafiyar duniya wanda a cikin yadda duniya take jujjuyawa da tafiyar ta da kuma da kuma yadda tasirin abin da ke cikin yanayi cikin atmosphere wannan yake kawo tasirin yadda iska take kadawa to ba wanda yake da iko akan wannan sai Allah ba wani laboratory da zai tsaya yi hatta wanda suke da awar kan cewa suna ruwa the rain makers kasan suna bugon kirji cewa su ma suna ruwa suna ruwan sama wataran mun hadu da su wataran mun hadu da su lokacin da wataran muke wata tafiya a kasar Switzerland suka zo suka yi nuni ga sarkin Kano a lokacin da sarkin Kano Muhammadu Sani su cewa in yana so za a zo a rinka masa ruwan sama a Kano wai sun suna yin ruwan sama to in ka ji bayanin su za ka fahimci kan cewa wato duk yana daga cikin ruɗu da ake so a yi madan adam ba wani ruwa suke yi ba ba wani ruwa suke ba idan wato iska ta hado hadiri yayi to suna shakka zai sauko ko ba zai sauko ba to sai su hau jirgin sama akwai wani abu da suke sanyawa wanda zai sanya nan da nan hadirin wato ya zagwanye ruwa ya sako amma wai su ce su ne za su motsar da iska da za ta tayar da girgije zuwa ga sama ba su ce suna wannan ba amma sun ce suna ruwa to in kace za ka yi ruwa baka haifar da girgije ba wani ruwa kai ai in dai za ka yi ruwa shine kai wannan kamar yanda ayan nan gaba za ta zo Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaba to wannan Allah ne kadai saboda haka aya ce na biyu shayar da ruwa dandanawar rahmar Allah a saukan muku da ruwa sannan ruwan ya fitar da tsirrai shine waliyudhiqakum min rahmati aya ce ta biyu babu wanda zai yi wannan afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون كنا دوبا باكو دوباوا ني ku duban labarin abin da kuke nomawa ku ne kuke noma shi ku fito da shi ko kuma mu ne muke da mun so sai mu sanya shi ya fito riddigagge wanda yake ba zai yi amfani ba sai ku wayi gari kuna mamaki yaya aka yi wannan inna lamughramun mun ci bashi mun zo mun yi noma yau gashi an hana mu bal nahnu mahrumun a wato an hana mu ne amfani saboda haka wannan ma rahama ce ta Allah na biyu wal tajriyal fulku bi amrihi na uku kai jiragen ruwa su rinka tafiya da al'amarin sa idan babu iska jiragen ruwa ba za su iya tafiya ba kwana kwana ba zai iya tafiya ba in babu jirgi in babu iska haka zalika ba manyan jiragen ruwa ma da kuke gani ba za su tafiya ba idan babu iska duk da injin da yake tuka saboda haka wannan yana daga cikin ayoyin Allah wali tabtagu min fadlihi kuma domin ku nema daga falalarsa aya ta hudu kenan domin a cikin tafiya ta jirgin ruwa anan kuke nema falalar Allah abubuwan da ake nakalin su abubuwan da ake safara da su kontenoni da ake kawowa ta jirgin ruwa sun ninka ninkin ba ninkin abinda ake tafiya da su ta sararin samaniya da kuma a doran kasa yawa yawan abinda ake nakalin sa ake tafiya da shi na kasuwanci ta jirgin ruwa ake yi ta ruwa ake tafiya da shi to saboda haka ta cikin jirgin ruwan da Allah ya hore muku iska kuke tafiya suke tafiya da al'amarin sa da al'amarin Allah wato da ikon Allah da kudrar Allah Allah ne ya sanya wato ka'idar flotation ka'idar iyo akan ruwa ta zamanto a inda take wanda da Allah zai canza wannan da alal misali cikin ruwa da zaiba ce ba ruwa ba da zaiba ce abinda muke ganin tafiyar jirgin ruwan nan ba zai yiwu ba kuma ilimin da ake kun san ilimi ne guda fanni ne na ilimi guda da ake ce masa fluid dynamics yanda wato ake tafiya a cikin jirgin ruwa fanni ne na physics da ake ilimin sa kuma duk wanda yayi civil engineering ko mechanical engineering dole sai yayi fluid dynamics ya san yanda wato abubuwa suke tafiya a cikin ruwa waye fluid dynamics tunda ai kana karanta yadda Allah ya tsara halittar sa to wannan yadda Allah ya tsara halittar ta sa shine bi amrihi al'amarin na Allah wanda ba na wani bane ba United Nations ne suka kawo ba company ne ya kawo ba wani ne ya kawo ba Allah ne ya tsara tsarin sa a haka to aya ta hudu kenan sannan aya ta biyar wala allakum tashkurun dan ku gode ma Allah shi kansa Allah ya tsara maka abu da zaka gani kai godiya a gare shi aya ce ta Allah domin wannan mabudi ne naka samu kari daga Allah kuma mabudi ne naka samu istiqama ka samu kyakkyawar sifa tunda sifar godiya ga Allah tana daga cikin maqamatul ihsan tana daga cikin darajoji na kusantar Allah na samun kamala da dan adam domin dan adam yayin da ya zamanto me ya kai maqamul shukr maqamul godiya ga Allah to ya kai maqamul wato itqani kyautatawa yana daga cikin maqamatul ihsan tunda Allah ya ce wa qalilum min ibadiyash shakur kadan ne masu yawan godiya daga cikin bayana kuma Allah ya daga cikin bayina kuma Allah ya yabi ɗaya daga cikin annabawa wanda yake ulul azmi minar rusul yace masa innahu kana abdan shakura haƙiƙa ya kasance bawa mai yawan godiya ga Allah annabi Nuh to kaga ya nuna cewa abinda zai sanya ku zamanto bayin Allah masu godiya wannan ni'ima ce daga Allah saboda haka waɗannan ayoyi guda biyar wanda Allah ya ambace su a cikin wannan ayar guda ɗaya wannan wato ya nuna manya-manyan ni'imomi na Allah da yayi ma bayinsa to kuma ne daga cikin fasaha da balagar alqur'ani a cikin aya guda a jero maka ni'imomi guda biyar wanda kowanne daga cikin su da zaka tsaya kai zurfin bincike a ciki zaka ga irin abubuwan da zaka fito da su na ilmai da kuma fa'idodi to sannan Allah ta'ala yace walaqad arsalna min qablika rusulan haqiqa lalle wannan Allah yayi rantsuwa yace mun aiko da manzanni gabaninka ila qaumihim yazuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji bayyananu fantaqamna min alladhina ajramu sai muka yi ukuba akan waɗanda suka yi laifi laifin wato ƙaryata manzanni da rashin sallama musu da rashin biyayya a gare su wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kuma haƙƙi ne tabbas akan mu taimakon mu'minai bayar da nasara ga mu'minai Allah madaukakin sarki yayin rantsuwa da wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya gaya ma waɗanda suke ji dan an sanya su a matsayin wanda suke inkarin Allah ya aika manzanni shi yasa sai Allah ya rantsi kamar wato basu san haka ba ko kuma sun yi inkarin Allah ya aika manzanni sai Allah ya rantsi wallahi tabbas mun aika manzanni gabanin kai zuwa ga mutanen su maksudin wannan ba a maksudin wannan ayar shine a hakurkurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gabanin sa Allah ya aika manzanni da hujjoji bayyananu kamar yanda shi Allah ya aika shi zuwa ga mutanen sa da hujjoji mabayyana sune a shine alqur'ani to kuma ba zai kyale shi ba kamar yanda bai kyale sauran manzanni ba bai kyale waɗanda suka ƙaryata shi wanda suka ƙaryata su sun yi nasara a kansu sun dakusar da hasken da suka zo da shi ba bal Allah ya tsaya ya taimake su ya ba su nasara kuma waɗanda suka yi laifi da ƙaryata manzannin da rashin biye da rashin bin al'amarin da manzannin da rashin bin sakon da manzannin suka zo da shi Allah madaukakin sarki yayi musu intiqam wato ya dauki fansa yayi musu azaba yayi maganin su to kamar haka Allah zai yi maganin waɗanda suke ijrami waɗanda suke manyan laifuffuka na yin shirka da ƙaryata manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya rubuta a kansa cewa haƙƙi ne wajibi a kansa cewa zai taimaki mu'mini a cikin wannan bayanin cewa Allah ya wajabta ma kansa akwai nuni ga rahmar Allah saboda Allah babu wani abu wanda yake wajibi a kansa sai dai abin da ya wajabta ma kansa to daga cikin abin da Allah ya wajabta ma kansa shine Allah ya wajabta ma kansa jin kan bayi kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya rubuta ma kansa rahma wato ya ce sai yayi rahama kafin yayi ukuba sai yayi rahama kafin yayi ukuba sabaqat rahmati ghadab sabaqat rahmatuhu ghadabahu wato rahmar Allah ta riga fushin sa wannan haƙi ne abu ne wanda Allah ya wajabta ma kansa ba wanne ya wajabta ba ba cancanta muka yi ba Allah yayi wannan rubuta ma kansa Allah yayi kamar yadda yazo a hadisin Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah kun san me ka san menene haƙƙin Allah akan bayi menene haƙƙin bayi akan Allah sai yace Allahu wa rasuluhu a'la Allah da manzon sa su suka fi sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa haqqul ibad haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi da komai wa haqqul ibadi ala Allah haqqin bayi akan Allah Allah yu'adhiba man abadahu wa lam yushrik bihi Allah yu'adhiba man lam yushrik bihi shay'a kada ya azaba ga wanda bai yi tarayya da shi da komai ba to wannan Allah ya rubuta ma kansa cewa duk wanda ya hadu da shi bai yi shirka ba zai masa azaba ba to amma ai mu duk halittar Allah ne abinda duk yayi da mu ya duk yayi da mu daidai ne don ba wanda zai tambaye shi akan halittarsa da za mu yi tauhidin kuma Allah ya azabtar da mu Allah ba zai zalunce mu ba bai zalunce mu ba amma ya rubuta ma kansa yana daga cikin rahamarsa ya rubuta ma kansa cewa idan muka yi idan ba mu zaluncin wajen tauhidi ba to ba zai mana ukuba ba zai azabtar da mu ba to kaman nan haka zalika ya rubuta ma kansa cewa sai ya ji kanmu kafin yayi mana ukuba saboda haka yake karbar tubanmu idan ka tuba sai Allah ya karba in ka sake tuba sai Allah ya karba kafin yayi maka azaba sai yayi ta maka rahama yayi ta karbar tubanka saboda haka wannan yana daga cikin wato abinda zai sanya mana san Allah jalla wa ala ya sanya mana kaunar rahamar sa to daga cikin abinda Allah ya wajabta a kansa shine cewar wato shi ya rubuta ma kansa cewa haƙi ne wajibi a kansa akan ya taimaki muminai akan wanda duk suka yi musu ta'addanci kuma ya ba su rinjaye akan duk wanda ya saba musu ya tsirar da su kamar yanda Allah madaukakin sarki yace inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad mu wallahi za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su miƙe a gaban Allah wato ranar tashin alkiyama ولقد سبقت كلمتنا كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون to kun ga wannan ya kunshi bishara kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai bashi ba Allah zai bashi nasara Allah zai taimake shi kuma abin da ya tabbata kenan duk wanda ya karanta tarihi zai gani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi kadai da irin yadda aka yi masa da tsangwamar da aka yi masa da korarsa da aka yi da yanda ya je Taif aka turo yara su masa rotse duk da wannan bayan kuma gashi shine wanda yake shugaban manzanni baki daya shugaban bani adam ga baki daya amma Allah ya sanya masa ya shiga cikin wannan yayi hakuri saboda Allah ya rubuta a cikin sunnarsa cewa nasara tana tare da hakuri yayi hakurin saboda haka yayin da nasara ta zo masa bai zamanto yayi nasarar irin nasarar wanda yake fariya da alfahari ba bal nasarar wanda ya san cewa Allah ne ya taimake shi to wannan ayar ta kunshi wannan hikimar kawo wannan ayar a tsakankanin ayoyi da suke maganar wato a gaskiyar tauhidi da bacin shirka shine dan a nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kokarinsa na bayyana ayoyin Allah da suke nuni akan kadaituwarsa da kuma suke nuni akan ƙaryar shirka da batan da ke cikin shirka da kuma babu abin da zai same shi duk tsangwamar da za a yi masa duk irin ƙaryata shi da za a yi waɗanda suke ma Allah laifi ta hanyar rashin gaskata shi da ci gaba akan shirkar su to Allah zai musu intiqami kamar yanda ya ga manzanni da suka zo a gabani saboda haka a tsakankanin wa'azin da Allah ta'ala yake yi kuma sai Allah yake yin rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna matsayinsa a wajen Allah da kulawar da Allah yake bashi to dama haka alqur'ani yake zuwa dan ya daure zuciyarsa Allah ya karfafa wato ya bashi abinda zai karfafa shi ya daure zuciyarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da duk ya karanta alqur'ani yake cike da bishara yake cike da karsashi har ya zamanto cewar in ya tashi yin kyauta a lokacin kai ka ce iska ce da aka sufuta kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Jibril yake haduwa da shi yayi mudarasar alqur'ani ya karanta masa alqur'ani yafi yin kyauta bisa iska da aka sufuta ba abinda za a tambaye dama shi in an tambaye shi komai baya cewa a'a to ballantana kuma yayin da ya karanta alqur'ani ya ji irin wannan wato kulawa ta musamman da Allah yake masa sai ka ji wadata ta ishe shi ba abinda ma zai me zai rike da duniya me yake nema a duniya to wannan shine wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi sanin Allah ya bashi wadatuwa da Allah ya bashi gamsuwa da wadatuwa da ayoyin Allah sai ga duniyar gabaki daya wato ta wulakanta a hannunsa in yana da ita gabaki daya a hannunsa zai iya bayar da ita to wannan ya nuna irin gaskiyar da ke cikin alqur'ani da irin karfin tasirinsa a cikin zuciyar mumini dan haka bayan Allah mu rike wannan littafi mu rike tilawarsa kuma mu kokarin sanin ma'anoninsa muna aiwatar da shi a cikin rayuwarmu Allah zai bamu wadata da babu wadata kamar ta Allah zai bamu wadatar zuci wanda duk abinda ake ta hankulo ake ta rigima akai war rashin wannan wadatar zuciyar shi yasa zaka ga ake ta rigingimu akan neman wato ƴan mukamai kadan mukaman nan da ake ta yi ake tafafutuka akan su ɗan ƙananan mukamai wanda shekara hudu shikenan zaka tattare naka yanaka ka fito a nuna maka alama dole zaka fito wannan jinyar a dena ka nan gaba ma in ka zo zaka wuce a ce mallam ina zaka duk wannan abin da ake tarjingimu akai zaka kan cewa ba komai komai bane amma ba abinda zai sanya maka wannan ka same shi sai ka samu wadatuwa da Allah jalla wa ala to ɗaya daga cikin hanyar samun wadatuwa da Allah shine karanta ayoyinsa da zurfin tunani akan waɗannan ayoyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani to sannan Allah ta'ala yace
Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis-samaa'i kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون
الله يتي الله الذي يرسل الرياح Allah shine wanda yake aiko da iska nan ma ya kawo ta da jami wato iska daban-daban tana kadawa ta nan da ta nan Allah shine yake aiko ta ba mai yin wannan sai Allah in akwai wanda zai iya yi ya zo ya magana difan da zai jawo iska ya motsa ta babu mai yi sai Allah fatusiru sahaba sai wannan iskar sai ta motsar da girgije sai ta motsar da girgije wato ta yayyada shi shine motsa shi inda take kaga yana tafiya yayin nan yayin nan ya hade nan wajen fatusiru sahaba fayabsutuhu fis sama sai yayyada shi sai ya wawwatsa shi a cikin sama wayaj'aluhu kisafan in ya wawwatsa shi a cikin saman nan sai kuma ya sanya shi wato curi curi yana hauhawar juna kamar yanda aka lake sun mai ja'aluhu rukama sai ya ganshi yana hauhawar juna ya in ya wo kasa kamar zai fado kamar abu ne zai fado musamman in kai tafiya wato a wuri wanda yake mai duwatsu irin wajen irin su Jos irin su Mambila din nan in kaga inda girgije yake yayin da zaka zama to kusa da shi in kai sama yanda zaka ganshi zaka ga abun mamaki yanda Allah madaukakin sarki yake wannan waj'aluhu kisafan ya sanya shi wato qita'a qita'a yanki yanki mai hauhawar juna fatara alwadq yakhruju min khilali sai kaga ruwan sama wato sai kaga ruwan sama mai dugowa yana fitowa a tsakankanin sa ba yana kwararowa ba dan in ya kwararo gabaki daya sai ya hade kasa amma yanda Allah yake saukar da shi ba ma zaka ga alamar saukar sa ba sai dai kai ka rinka ganin tartsatsin sa yana tashi kananan kananan tartsatsi amma sai kaga ya jike kasa gabaki daya fataral wadqa yakhruju min khilali fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan ya samar da shi da wannan ruwan ga wanda ya so daga cikin bayansa idan ya taman musu wato ya koro musu shi wanda ya so daga cikin bayansa idan hum yastabshirun sai ga su suna farin ciki sai ga su suna murna an yi mana ruwa sai kaga ana ta murna kuma sai kaga ya tsallake waɗansu inda za ka gane cewa abin na tsarinsa ne sai kaga ya tsallake waɗansu ya kaima waɗansu wata ran sai ga an yi ruwa a nan rijiyar zaki ko dugo da su kaba wata ran kaga an yi ruwa a nan can wajen su mariri da sauransu ba abin da ya sauka to da kai yake unguwar ku je wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin wa in kanu kuma hakika su sun kasance gabanin a saukar musu da wannan ruwan min qablihi gabanin wato aiko da iska da saukar da ruwar la mublisin hakika sun kasance masu ɗebewar haso masu ɗebewar kauna da cewa za su samu shayar da ruwa wato suna ta roƙon ruwa suna ta neman a shayar da su ta dukkan hanyoyin istisqa suna ta kamakami shine la mublisin sun yanke kauna sun san ba za su iya makan ruwan sama ba ba za su iya makan ruwan sama ba Allah ne kadai yake yin wannan to sai Allah ta'ala ya ce fanzur ila athari rahmatillah duba ka gani daga gurabun rahmar Allah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha yaya Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta wato bayan kekashewarta wato Allah yake rayar da kasa da tsirrai da kore ta koma koriya shar bayan da ta zama toke kasassa ta zama to wato a ruwan kasa-kasa in ka duba ko ina sai dai ka ganta ruwan kasa-kasa yanzu ta zama to koriya shar kore kuma alama ce na rayuwa kore yana daga cikin alamar rai shi yasa ɗaya daga cikin istiqaqin sunan annabi al-khadir shine cewar waɗansu riwayoyi sun nuna kan cewar wato idan ya taba waje wajen sai kaga ya zama to kore shar sai Allah ya rayar da shi daga cikin mu'jizozin da shi kuma Allah ya bashi annabin Allah al-khadir shi yasa aka kira shi al-khadir daga khudra wato launi na kore launi na kore yana daga cikin launin da yake nuna rayuwa to Allah ka duba haka yadda Allah yake rayar da kasa bayan kekace wato bayan mutuwarta to sai Allah ya ce inna zalika la muhyi al-mauta wannan wanda ya rayar da kasa bayan mutuwarta to lallai mai rayar da matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wannan kuma ya ishe mu aya wannan ya nuna mana Allah mai iko ne akan dukkan komai domin ba wanda zai iya yin wannan in ba Allah jalla wa ala ba to kuma ya nuna mana girman wannan kudura ta sa to sannan Allah ya ce wala in arsalna riha da zamu aiko da iska fara'uhu musfarra sai su ga wannan iskar tayi fatsifati la dhallu min ba'dihi yakfurun da sai su wuni a bayan wato iskar da aka aiko a bayan wannan fatsifatsin da suka gani na iskar suna wato masu kafircewa wato suna masu inkarin abin da ya gabata na ni'ima sai ka ce da ba su ne Allah madaukakin sarki da yayi musu ni'ima ba wato da Allah zai aiko da iska wadda take ta azabtarwa ita ce wadda za su ganta musfarran fasufati ita ce iska da take tasowa a me daga wajen hamada wanda ake ce ma iskar da take iska saba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya halakar da adawa da iskar wato wa hulikat adul bidabur an halakar da su da iskar da take zuwa ta baya wato iskar da take zuwa ta gabas kenan wanda ita ce ta halaka amma iskar da take zuwa daga jihar teku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito a hadisin muwatta idza ansha'at bahriyatu thumma tayannamat fatilka aynun ghadiqa ko gudaiqa idan wato iska ta taso daga jihar teku daga yamma kenan sannan tai kudu to wannan iska ce wannan wato ruwa ne wanda yake mai farara da yawa daga yadda iskar take bugawa to Allah nan Allah ta'ala yace da Allah zai aiko da iska wanda za su ganta tayi fatsifatsi tayi ruwan dorawa wato ma'ana sai dai kaga kura a cikin ta ba wanda take motsa girgije bace ba irin wacce bace wanda take zuwa da bishara wannan iska ce wanda take zuwa da azaba to da sai a wannan sai kaga sun zo kuma sun manta da ni'imar Allah suna inkarin ni'ima maimakon su koma ya zuwa ga Allah su ce Allah muna roƙonka mun tuba Allah ka shayar da mu amma sai ya zama to suna wato ƙaryata ayoyin Allah to kuma wannan ishara ne ga halin dan adam cewa mai manta ni'ima ne yayin da Allah ya masa ni'ima wa idza azaqna an-nasa minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layyusun kafur idan muka dandana ma mutum rahama sannan muka cire wannan rahamar daga gare shi muka kwace ta thumma naza'na minhu wa idza azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layyusun kafur lalle shi mai ɗebewar kauna ne mai butunci kamar da Allah bai yi masa ni'ima ba sai ya yanke kauna yace ai ni na mutu na lalace ai kaza sai dai ka ji ta jin kuka da rashin godiyar Allah a harshen sa da kuma butunce ma Allah akan ya manta da da Allah madaukakin sarki yayi masa ni'ima to wannan hali na ba hali ne da ya cancanci mumini ba to kuma a cikin ayoyin da ke cikin iska a cikin abin da ya wajaba wato mi la'akari da shi a wannan bigiran shine abin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da idan ya ga iska ta taso Allah ta'ala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin sunan Tirmidhi yace idan ya ga iska ta taso sai yace Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa min sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih Allah muna roƙonka daga alherin wannan iska da alherin da ke cikin ta da alherin da aka umarce ta da shi muna neman tsarinka daga sharrin wannan iska da sharrin abin da ke cikin ta da sharrin abin da aka wato aka umarce ta da shi wannan ita ce addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna lalle kar mu zamanto gafalallu daga irin waɗannan abubuwa da suke gudana a cikin alkawu da abubuwan da suke gudana a cikin kauni shi yasa addu'o'in yau da addu'o'in safa da yamma da addu'o'in wuni da dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda suke cikin littafin amalul yaumi wal laila kama amalul yaumi wal laila na Imam An-Nasa'i da amalul yaumi wal laila na Imam Ibn Sunni da kuma wanda aka tsamo shi kamar littafin al-Adhkar na Imam An-Nawawi ko kuma wanda aka dada ƙara rairayo shi a cikin Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunna na Sheikh Said Ibn Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alal jami' da ya kunshi irin wannan to musulmi kai ya zamanto marakkani yayin da irin waɗannan ayoyi suka zo wato ya rinka izina da su yana komawa ya zuwa ga Allah to sannan Allah ta'ala yace
ba innaka la tusmi'ul فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
الله يقول فإنك لا تسمع الموتى تدهاك كي يا رسول الله كي با مجير دا متتوبني وتواند زكا تنسو سكا متو سبو دا رشن إيماني دو ممي أمبتن الله دا واند بايا أمبتن الله كمرا ييني دا متتشي واند بايا أمبتن الله كمرا متتشيني to wanda yake matacce baka jiyar da shi wato jiyar wanda za ta amfane shi wala tusmi'u summa du'a baka ba kuma ka jiyar da wato wanda yake kurma baka jiyar da shi kira idza wallahu mudbiri yayin da suka juya baya suna masu juya baya ki tafiyar su ko ka kira su alhali kurame ne ba za su ji ba saboda ba su da alar ta ji to haka zalika wanda ba shi da alar ji wanda yake mai amfanarwa ji wanda yake mai amfanarwa to duk ayoyi da zaka ga masa duk wa'azi da zaka yi masa ba zaka ji yadda shi ba wama anta bihadi al-umi an dalalatihi kuma kai ba mai shiryar da makafi bane ga barin batan su wanda suke sun makance a cikin bata ba zaka shiryar da su ka nuna musu hanya ba dan ko ka nuna musu hanya sai su ce ba kai ne dan jagoran mu ba za mu bi ka ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun kai baka jiyar da kowa sai wanda suke imani da ayoyinmu dan haka suka zamanto su musulmi ne sune kadai kake jiyarwa ko sune suke amfana to kun ga muhimmancin wato ambaton Allah kenan muhimmancin zikiri shine zai rayar da zuciyarka shine zai saka ji wa'azi amma yayin da ka nisanci zikiri to wannan zai sa ba za ka ji wa'azi kuma duk ayoyi da za a gaya maka ba za su amfane ka ba shi yasa sahabbai suka rinka gargadin mutane na tabi'ai daga sauraron waka suke cewa waka tana haifar da munafunci a cikin zuci kamar yanda ruwa yake tsirar da wato tsuro waka ita zaka sa zuciyarka ta kashe imani ya fita sai zamanto idan ana yin wa'azi ana karatun alqur'ani ko gizon ba zaka ji komai ba amma ana wa'azi kaga mutane suna ta girgiza kai suna ta tasirantuwa da wa'azi sai kace wai menene wa'annan suke me yake faruwa ne saboda zuciyar ta mace to wannan shine hakika dan haka kayi kokari ya zamanto cewa zuciyarka tana da rai kana mai sauraro sauraro da zai amfane ka kuma kana mai basira gani wanda yake zai sanya ka ka gani ka ga aya kuma kai imani da ita kar a ni kar ai nisa da wa'azi kar ai nisa da karatun alqur'ani kar ai nisa da zikiri Allah madaukakin sarki ka rayar da zukatan mu ka sanya haske a cikin zukatan mu ka girmama haske a gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله منا روقانك أوانا رانا تجومع الله كاكاوم وانا رانا كاكاوم وانا ساعة ودك كي كربر الدعاء شكينتا الله كربر الدعاء إمو الله كبيا منا بكاتم الله منا روقانك كجيكم كجيكم إيا يمو الله كشريم كشري زريرمو الله منا روقانك كغافر تامنا زنوبامو wanda suka gabata da wanda suka jinkirta kanana da manya wanda muke da gangan da wanda muke bisa kuskure na farkon su da na karshen su da ma wanda mu ba mu sani ba kai ne ka san su Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah rahamarka ta gabaci fushinka Allah kai mana Allah ka jikan mu Allah kar kai fushi da mu Allah muna neman tsari da yardarka daga fushinka muna neman tsari da afuwarka daga ukubarka Allah muna neman tsari da rahamarka daga saukar azaba akan mu Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga azabarka Allah ka amintar da mu daga dukkan bala'i Allah ka amintar da mu da bala'i a cikin rayuwar mu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin iyalan mu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin addinin mu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin dukiyoyin mu da ƴaƴan mu da kuma dukkan al'amuran mu ya rabbal alamin Allah akwai ƴan uwan mu waɗanda suka yi mana wasici ne musu addu'a Allah ka biya musu buƙatun su Allah a cikin wannan majlisi ne na karatun alqur'ani dan mun gabatar da bukatun mu yayin da muke karatun kuma muna ƙara buka gabatar da bukatun mu yanzu a wannan sa'a da muka gama wannan karatu muna roƙonka Allah ka amsa mana Allah kamar yanda kai alƙawari kan cewa rahama tana sauka a cikin majlisi irin wannan Allah ka game mu da wannan rahama Allah kamar yanda manzon kai ba mu labari cewa mala'iku suna halartar wannan majlisi Allah ka azurta mu da ta'aminin su a cikin addu'o'in mu Allah ka karbi Allah ka biya mana bukatun mu akwai waɗanda suke neman aiki sun gama NYSC ba da certificate ba aiki Allah ka ba su akwai masu neman tayar da jarun su saboda jarun su ya kare Allah ka tayar da jarun su akwai wanda bashi ya mamaye su muna roƙonka Allah ka biya musu akwai waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya Allah gabaki ɗayan mu ma muna roƙonka Allah ka inganta lafiyar jikin mu ka inganta lafiyar jin mu ka inganta lafiyar ganin mu inganta lafiyar zukatan mu da inganta lafiyar hankulan mu Allah ka amintar da mu daga kamuwa daga miyagun cututtuka rahmatika ya arhamar rahimin Allah masu neman aure Allah ka ba su Allah zawarawan mu maza da mata waɗanda suke neman aure Allah ka hada su da na kirki Allah ka yassare musu samun aure Allah ka yassare musu Allah muna roƙonka ka yassare mana dukkan tsanani dukkan abin da ya tsananta a gare mu Allah ka yaye mana dukkan abin da ya zamanto kunci ne a gare mu Allah ka yaye mana Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kunci Allah ka sa ƙarshen mu ya zamanto kyakkyawa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu albarka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwar su tayi tsawo kuma aikin su ya kyautata Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwar su tayi tsawo kuma aikin su ya mugusta Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa Allah ka azurta mu da tu Allah muna roƙonka ka azurta mu da kalmar shahada yayin mutuwar mu Allah ka azurta mu da hutu bayan mutuwar mu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka khayral du'a'i wa khayral mas'ala wa khayral falahi wa khayral najah wa khayral وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.